haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu ji matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun tabo batun umarnin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada na sake bude makarantu ga ƴan ajejuwan ƙarshe na primary kuma na sakandare a ƙasar domin shirin zana jarabawar kammala karatunsu da ke tafe cikin wannan watan. Hakan na zuwa ne bayan an shafe watanni hudu da suka yi a gida sakamakon annobar cutar COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga ci gaban shirin inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta ji ta bakin ɗalibai game da wannan mataki na sake buɗe makarantu a ƙasar.
Malamin makarantar gwamnati a Jabi Mr. Dennis Koji ya ce an wadatar da su da kayayyakin kare kai daga ɗaukar wannan cuta da ke barazana ga rayuwa.
To wannan alubon corona ya jiya mana abubuwa yadda mun gansu a yanzu kuma yadda mun dawo makaranta da yara muna koyar da su saboda rubuta jarabawan kammalawa karatunsu ya zama mana da muhimmanci saboda mu shirya su saboda su yi wannan jarabawan su kuma kammala makarantar yadda ya kamata. Kuma wannan alubon da ya zo na gani ya zo mana ne saboda mu samu mu yi gyara da duk abubuwan da ake kasan kawo mana su face mask da su sabulu wanke hannu da su hand sanitizers duka da su face mask duka so abubuwan nan suna na a ƙasa yadda kuma yaran da malamai duka suna yi amfani da su daidai da ya kamata.
To shin kuna ganin wannan lokaci da aka bude makarantu ma ƴan ajin ƙarshe zai ba su daman cin jarabawa da ke gabansu?
Ko da shike lokacin da aka bude makarantun ƴan ƙasa muna bege da cewa za su yi nasara a wannan jarabawa saboda kafin nan wannan aluban ta shigo mun riga mun koyar da su mun shirya su don wannan jarabawa ba zai zama da abin damuwa ba.
Akwai bambanci sosai tsakanin yanayin da kuka gan shin an samu yara da yawa wanda suka dawo makaranta kuma akwai fargaba tsakaninsu?
Yara da dama sun fito kam amma sauransu har yanzu iyaye ba su sake su sun fito ba amma wanda suka fito ba wani fargaba mun ga su sun fito kuma suna kwazo da yin karatun malamai kuma suna shigowa aji azuzuwa suna koyar da su kuma yadda ya kamata muna bege komai zai ci gaba yadda ya kamata.
Mun kuma ji ta bakin ɗaliban makarantar gwamnati na GSS Jabi Abuja.
Sunana Zainab Abubakar.
Zainab, ya kike shirin zana wannan jarabawa?
Gaskiya time din da aka bayar da isu kaman kaɗan saboda on 17 za mu fara exam kuma gashi nan ba wai wani abubuwan yanzu gashi nan ma ba barin mu aka yi mun zauna class ba ana koga mu don kuɗin makaranta yanzu so ba za mu samu time a sake mai koya mana wayansu abubuwa ba. Gashi nan dai yanzu an ban mu waje yanzu an ce mu tafi gida don ban biya kuɗin makaranta ba.
Bilkisu Abdullahi.
Bilkisu Abdullahi, ke kuma a wanda aji kike?
SS 3C.
Bilkisu, koya za ki kwatanta mana irin wannan yanayi da kika gani na?
Gaskiya irin wannan zancen ba mu taɓa samun shi a ƙasar nan ba. So farkon samun shi kenan tunda nake zuwa makaranta ban taba samun hutu zuwa arson watanni hudu haka ba. So tunda muke gida karatu ne dai in ba haka nan ba me mutun zai a gida mu ma gaji da zaman gidan da aka ce ma za a dawo makarantar murna mamka tai saboda aka abubuwa dai da yawa sun canza ba kaman da ba gaskiya.
To yayin da yin salon karatu da kike gida da kuma yanzu akwai wani dandali ne da kuka hada da malaman ku inda suke koyar da ku ko kuma dai akwai wani yanayi da kike koyan karatu?
Gaskiya inda nike koyan karatu da kaina nike ina going through abun gani ina bincika past questions ne haka nike koyan karatu da kaina a gida in ba haka nan ba wani irin yanayin koyar da karatu da ake mana kuma inda nike koya kenan da kaina nike koya a gida.
Kina cikin ɗaliban da suka dawo makaranta ranar Monday?
A gaskiya yau na fara zuwa.
To da kika zo ya kika ga yanayin makaranta?
Da na zo gaskiya dai komai dai ya canza ba kaman da ba, ba kaman za mu zo na aji mu zo na kusa da junanmu ba, amma yanzu dai an dawo watse muni aji yanzu mutane 20 ne ko ne aji mutane 20 ne kuma akwai space sosai tsakanin dukanmu ba kaman da yanda muke zama aji ba gaskiya.
To kuma kina bin matakan kariya da aka ce a dinga yi?
Kaman da aka ce za mu dawo makaranta aka ce ko ni student zo da an sanitizer da face mask aka muke in ba kanan za ba mu shiga aji ba. So abinda muke biki
Thomas sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim da Salomon Abo da ya haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu.
Da Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. A yau shirin ciwon ƴamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin Hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i.
Ya Umma, za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kusa da ke?
Sai na yaba da halinta da hankalinta da natsuwanta da tunaninta. Sabili da ina gari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da wannan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya.
To wani lokacin mazajensu suna samun mata na gari su aure su, amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali. Kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba. Ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta. Wani lokaci uwar gidan ta wani lokaci kuma amurje.
Maganan ki haka yake. Kuma abin da yake kawo irin wa'innan abubuwan yana ci kishi.
Kishi kumallan mata.
Da kuma mijin baya adalci.
Da rashin adalci daga ɓangaren mijin ce ne. To amma idan mijin baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa? Ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar.
Kwarar da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba. Ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta ɓata amaryan a wajen mijin in ta yi haka.
To yanzu misali a ce kina tare da ƙawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya yi ƙarin aure. Da aka wayi gari sai kawo ƙawarki a matsayin amaryar take. Ita ba ta taɓa nuna miki ba. Shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurinta yake zuwa ba. Yaya za ki tunkari wannan al'amari?
Abinda zan yi a mace mai hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata.
A zo a yi abin da na sani.
Ni zan yi haƙuri idan mu zuciya ne a rungumi kaddara bashi idan halinsu ne munafunci za su gani.
Munafunci dodo ya kan cinye shi ko? To amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata suke irin wannan cin amanar?
Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda in dai ba na cikin kawata ba zan jan auren mijinta ba.
Kamar hasada kenan.
Yawwa.
Tana hasada kawai da yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan.
Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata suke cin amanar ƴan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa zaki gani mace tana jibgewa akan ƴan uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakaninsu su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa ita ƴar uwarta
abin da ke jawo haka haka da rafi saboda wata ita tana ga ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kuntata mu wannan mijin ya samu ya tura ta kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalan
to kinga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai kita ta aikata laifi sai ta korawa ƴar uwarta
mace da ma in ba mai daɗi bane ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da ƴaƴanta yanayin halinta saboda ki kunta ta mai wannan mata a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe tsuntsu saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka je halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita ta
kai hajiya umma kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman ƴan masu auren mutum ɗaya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar ƙani take tsiran irin wannan ana samu daga ba yadda ba a samu
haka ne zaman ki gaskiya ne amma sun san halinmu ne gaba ɗaya ba wai na kira kaina ba a cikin halinmu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin yanda muka ɓata kanmu za mu san mu ga ƴar'uwarmu tana ci gaba inda bakin cikin da ƴar'uwarta misali yanzu maƙociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 1,500 ni ina ansan 50,000 ko 100,000 kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne
ɗaukaka ne kawai Allah ya wa mutum ɗaya na arziki
to kin ga wannan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata misali da wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba
to Yasmin ne kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi
a gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata ne gaskiya mata su gyara wasu halayyan da suke sani da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau to dole a yi ƙoƙari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zai yaba jinin ta shi kenan zai yi wuya ya zama ko da ta gane ta yi ƙoƙari ta canza. Ya kamata mu gane cewa kamar na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi to mai kiyaye yin abubuwa mara sauki mu misali idan misali ya yi rasu ita su ta da mata biyu ne a gida ko idan suka zaso suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka ko idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gidan kuma tabbas a wannan gidan za su tafi fitar da akwai munafurci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji.
Me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai kiga ƙawa amma ana shirin bikinta miji ƙawarta bata san wane ne angonta ba sai an ɗaura auren wata ma ta ce ba ta so a san angon.
Eh to gaskiya an gwanda ɓangaren mata yanzu suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan saboda yawanci ƴan matan yanzu ba su da riƙon amana don sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa ƙawarki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ki yi sa'a ba kuma in ba Allah ya yi mijinki ba ne za ta raba ku ko da ba don ita ta same shi ba za ta na hasaran ne biyu su ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba.
Hajiya umma har ya kai ki ga hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajen su.
Ko me kake yi in dai halin ka ne sai ya bayyana. Ko 500 kake karba ni a ce a misali wata kuma tana karban miliyan sai ta nuna halin ta nan na hasada da kishi.
Amma hasada da kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi?
Ba wajibi ba ne. Wani lokaci daga tarbiyyar iyaye kuma dinki tsakani da Allah kowane ɗan adam na ci dai tana da shi daidai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa kishin shi ba.
Bari in ba ki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake so in ba ki misali. Mata ce take zaune da ‘yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan. To tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce yi aure. Iyayen wa'incan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya. An je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyaye da take gabanta. Ta aure mata miji.
Zan ga mijin ne kuma a lokaci ɗaya zai zaki ga iyayen yarinyar ne.
Me yasa? Kuma
maganar hasada da mutane kenan da kishi. Saboda me iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kuma yana da ɗan hali. To kaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da ‘yar uwarta ta rufe. Ta aure mata miji kuma ga shi ba ta da tarbiyya. Da ya je ga kuma halin da ya mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa da sayin da zai ba. Ne sun iyayenta ne da shi mijin musamman.
To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ‘ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Junilar Rasgoshin ne Aisha Mu'azza ne ke cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum, sunana Ma'azu Taimawariya ta Fandugu sai haske. A kamar hukumar mulki ta gada jihar Sokoto Najeriya. A muna da ra'ayi a kan mu uku domin yau Alhaji Aminu Balarabe sarkin Rubir da kuma Bilhassi namu Alhaji Zainabu da ni Ma'azu Taimawariya chairman na PTA. Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto daga bugun gari cewa za ta rabu da ilimi da gine-gine domin raya a ilimi da kuma kwamishinan ilimi na jihar Sokoto. Ni waɗanda da ra'ayi na kurfi cewa nan garin Wangu secondary school mun gina aji a block ɗaya aji biyu an tsara kibol. Gaskiya saboda canjin yanayi da tsadar rayuwa aikin nan ya yi ƙarfi ne kuma an yi wani kwamishinan ilimi wanda yake mamanta sunan shi ya zo mun gura mai na gwamnatin da ta gabata ba a kuma ba. Don haka ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kwamishinan ilimi da a zo a bibi block ɗin nan aji biyu wanda mun kai ta aikin gayya a garin Yengu. Rana da a taimaka a ɗin da muka bukata a ruwa muna a sa gambo na cibiyar rabi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa a tsarin karanta a Najeriya. Ina tuni kira ga gwamnatin tarayya ya kamata gaskiya a taimaka wa talakawan Muhammadu Buhari talakawan Najeriya su suka zaɓe ka. Amma yanzu ba mai shan irin talakan Najeriya. Mai ya ƙara kuɗi, dawa ta ƙara kuɗi, masara ta ƙara kuɗi, shinkafa ta ƙara kuɗi. A asibitin ba a kula da talaka hanyoyi ba masu kyau ba tsaro a Najeriya na wani firaren gaskiya kamata gama shi mai ba shawara Buhari shawara a kan kafin watsa labarai ya kamata ya taimaka idan Buhari bai jin hukumar 'yan Najeriya talaka wato ya kamata a ce an duba talaka.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Maduru ɗan uwa mai Allah da cikin gari shawara ga 'yan uwana 'yan Najeriya da makwautan Najeriya Nijar da Kamaru da Chadi da Kotono da Lome da Ghana da saura ƙasashe na Afirka don Allah yan ƙasa ku daina ɗebe ma shugabanni albarka ku zan kai musu addu'a idan suka zama nagari wallahi kaka yanki saka idan Allah ya karbi addu'a suka lalace wallahi wahala kullum faruwa duba ku gani Allah bayso kinuwa don idan Allah a daina cine mu shugabanni a dinga musu addu'a
assalamu alaikum wai Hausa sunana Muhammad Sani babbar rana mashugulo ko dan Najeriya don Allah biyo ina son san mun da famu ga girman shugaban kasa don Allah dan girman Allah a cikin sai mun hanyar mu da tsaki da santa gore zuwa makwa wallahi an daina aikin kwata kwata amma muna ji irin cigaban da ya tsaji da kwanta daga yawo zuwa koko an ci abin da ya rage da wasu kilomita ɗaya ba ko mita 30 ba kilomita 30 ba to don Allah dan girman Allah muke neman shugaban kasa san kwangilan da ke yin aikin hanyar yawo zuwa koko Allah ya saka mishi da alkhairi san kwangilan da aka ba kula da hanyar mu daga kwanta gore zuwa makiraki ya ji tsoron Allah don girman Allah ya dawo a cigaba da aikin na talakawa na bala'in wahala ta aikin kuma shugaban kasa gaskiya ya kamata sanya kwamiti mai karfi da zo Niger State domin ya dagaya da irin abin da ke gudana shi APC canjin da muka nema ana ga yin shi koko a'a ana ga yin akasin haka saboda akwai masu yi mana jiki da kuɗi duk da hakin nan yanzu ana saida mana shi a nan Niger State don si yankin da gwamnan mu ya yi ana saida mana shi naira 8,500 abin da ka bayar a kan 2,000 a saida ma talakawa kuma duk ɗan kasuwan da aka san cewa da ya sayan ma talakawa da sake na shi zai sakin ma ba zai kai gari su ba don Allah dan girman Allah shugaban kasa da ministan noma ku sanya ido a Niger State kuma a Gansu idan ana wahalar da mu mutu wahala don Allah aikin mu ya tsaya tak babu aiki sannan babu kyautata ma 'yan siyasa kuma sannan babu yin ayyuka a ƙasa don Allah dan girman Allah ya kamata a ɗauki mataki shugaban kasa a duba to sai mu talakawan Niger assalamu alaikum sai an ji
assalamu alaikum sai ga lamar America sunana Habiba Kodige maganar tallafi ba wai na corona virus ba ko a garin Jega ita kusa karamar hukumar mulki ta Jega muna da mazaɓa 11 bakwai wajen da shi ko tana cikin gari bakwai din nan an ba su tallafin gwamnatin tarayya na 5,500 da ake bayarwa amma mu cikin gari an hana mu da babban da dubi ba alhali mu ne na farko da muka yi shahiyar kasa daga Jega zuwa Abuja domin sanya Buhari murna ba mu san abin da mutanen garin Jega suka yi ma gwamnatin tarayya na Jega ba saboda haka maganar tallafin coronavirus ba mu san wanda an kaba shi a garin shi
assalamu alaikum kashin Hausa na murya America tunana Hassan wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta a ƴan Gurji har yanzu ina kira ga masu yiwa Janar Muhammadu Buhari mummunar fahimta da su gane cewa Najeriya fa ba ƙauye ba sannan Najeriya ba gari ba ne kwaya ɗaya Najeriya tana da girma ku tuna da cewa bawan Allah nan an nemi a halaka shi saboda mutanen Najeriya ya je ya yi duniya ya dawo duk a kan ƴan Najeriya sannan in kuna da wani gwani wanda ya fi Buhari a yanzu ko bari wani ya zo wanda ya fi ya riƙe Najeriya ya ƙarasa wannan mulkin mu gani ni ne Abubakar Garba ga Obasi Kare kuma da ke ra'ayina akan maganar Obasanjo ne da yake ya kamata mutaka su yi kokari su karɓi mulki a Najeriya da sauransu amma ya manta su suka sa ka kuɗin Najeriya su suka saida wa kansu dukiyar arzikin Najeriya na ƙasa da filaye da sauransu su suka tagayyar yaran suka rasa abin yi don haka yaran mu da za su haihu yanzu ma dukansu ƙwararrun ne tunda ba a koya musu ɗa'a ba gwamnati ba ɗa'a gidan su ba ɗa'a to dole ne kawai a samu marasa ɗa'a ne za su sake hawa gwamnati.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. tare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.